الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود غدية الله سبحانه وتعالى دي ساكي هدمو أولا يمشي نا لتنين أكو قوات رمضان shekara ta 1435 ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 30 daidai ga watan 6 shekara ta 2014 a lissafin miladiya. Ci gaba da darussan mu na tafsirin alqur'ani mai girma, zamu tashi insha Allah فقد الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم وتعاية دليب يود حمسن دهدو ديدي أتكن سورة البقرة. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم
subhanahu wa ta'ala. A wannan aya da zamu tashi kanta yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum, ya ku wadanda suka yi imani suka bada gaskiya, anfiqu ku ciyar ku bayar ku kashe kudinku, fi sabilillah, ma'ana cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar da yake in mun duba siyakin ayoyin da suka gabata kafin wannan, wasu malamai dama sun tattauna akan wannan infaqin wanne iri ne, infaqi ne wajibi ko infaqi ne mustahabbi. Amma zahirin ayat dai idullu alal umum, tunda ba a khassasa ba a ge wato ba a kebance wani nau'i ɗaya ba, kowanne irin ci da dukiya ya shiga ciki, sawa'un a wajen jihadi, wajen harkar ilimi, wajen abin da ya shafi ciyarwar da za ku yi ta zakka, da kuma abin da za a yi na sadaka ta tatawu'i, duk ya shiga cikin wannan. Ya ce ku ciyar daga abin da muka arzuta ku, min qabli an ya'tiya yau, tun gabanin wani wuni ya zo. Siffar wunin nan ita ce, ko daga cikin siffofin wannan wuni da zai zo da ake buƙatar kafinsa ku ci da dukiyar nan taku, siffofin su ne la bai'un fihi, wannan wani babu bai'a, babu saye da sayarwa a ciki, don haka babu mai fansar kansa da wani abu da zai bayar na duniya, domin ba zai tafi ma lahira din da wani abun duniya ba. Wala khullatun, haka nan babu wata soyayya mai tsanani da sadaqa abokantaka wanda zata yi amfani wajen jawo wani amfani ga wanda yake akwai irin wannan alaka tsakaninsa da dan uwansa ko da abokinsa ko makamancinsa wala shafa'a hakanan kuma babu ceto nan nafi ne ba mutlaqan babu ceto ba amma yana kore ceto ba zai amfani ba sai ga wanda Allah subhanahu wataala ya ba da izinin a cece shi sannan kuma ya so ya ce wato Allah madauki ya so ya girmama wanda zai yi ceto din domin bangaren biyu ne da wanda za a ceta da wanda zai yi cetan duka sai Allah subhanahu wataala ya ba da izini a sannan abin ya kasance sai ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai fa sune azzalimai malam sa'idi yake cewa wa hadha min lutfillahi bi ibadihi wannan yana daga cikin tausasawar Allah subhanahu wataala ga bayinsa an amarahum bi wato ya umarce su bi taqdimi shay'in mimma razaqahumullah su gabatar da wani abu na daga abin da Allah subhanahu wataala ya arzuta su da shi min sadaqatin wajibatin wa mustahabbatin na daga sadaka wajiba nan ana nufin zakka saboda dama sunanta sadaka Allah subhanahu wataala a Qur'ani ma ya kira ta sadaka innamas sadaqatu lil fuqara daka zakka sunanta sadaka shi yasa nan shi min sadaqatin wajibatin wa mustahabba wato na daga sadaka ta wajibi ko mustahabbiya li yakuna lahum dhukran dan wannan ya zama musu ajiya wa ajran da wani lada muwaffaran da zai tattare wato gare su ya zama ya taru ya yawaita gare su fi yawmin awunin da yahtaju fihi al-amiluna ila mithqali dharratin min al-khayr awunin da duk wani mai aiki yana buƙatar koda gurgudan ƙwayen zarra ne na aikin alheri a nan duniya ana kiran mu mu aikata aikin alheri da yawa daga cikin mu muna lalace amma ran tashin alkiyama yayin da za a zo auna ayyuka a mizani kuma kaga wani da kyar aikin sa mai kyau ya tsira yafi aikin sa mummuna da taku daya ko adadi daya biyu sai ya numfasa yace alhamdulillah sai yace ina ma da a ce da yawa to ina ga a ce wanda kyakkyawan aikin da mummunan za su zama daidai wa daida sai a sa su a tozon la'arafi kamar da ake cewa daga baya kuma Allah madauki ya musu rahama ya sa su aljanna to ka tuno idan Allah madauki ya sa babu ɗayan mu daga ciki da zai zama haka ka kaddara wani kuma yazo yana kallo an auna yayi aikin kirkin amma kuma yayi aiki mummuna aiki mummunan kuma sai linjayi wannan a mai kyau din ka kaddara a ce da lissafin da ake lissafawa wannan ayyukan munanan sun rinjayi kyawa wanda ta bude kawai zaka buƙaci kai fatan zaka yi nadamar ina ma a ce kai tarin ayyuka na alheri ko ba za kai ba to wannan shine abin da mutum zai kwatanta in mun san yadda za a auna waɗannan ayyuka to ya kamata a ce ba za mu sakaci da duk abin da aka ce aikin alheri ne mu wasa da shi ba kuma a wannan ranar da muke buƙatar irin waɗannan ayyuka rana ce da babu cinikayya ballantana ka saya ka ƙara akan wannan lodin naka babu kuma wani mutum ko wani abokinka duk irin ƙarfafar soyayya da take tsakaninku yazo ya ce yau zai amfane ka don shi ma ta kansa yake yi babu wani wanda kuma zai cece ka daga wannan yanayi idan ba da nufin Allah ba to shine yake fadi anan cewa dan irin waɗannan ayyuka waɗanda ranar tashin alkiyama kowanne mai aiki yana fatan yana buƙatar ya zama cewa ya samu koda gurgudan ƙwayar zarra ne na aikin alheri a ƙara masa akan lodin da yake da shi na aikin alheri fala bai'a fihi babu ciniki a ciki walau tadal insanu nafsuhu bimil'il ardi dhahaban liyaftadi bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhu inda mutum zai nemi fansa a ce yana da wani abu da ya mallaka zai tafi da shi lahira ya ce ya mika shi ya fanshi kansa daga azabar ranar tashin alkiyama to ba za a karba ba kun ga nan an yi amfani wannan akwai surar ko in ce akwai ayar da wannan lafazin a suratu al-ma'ida cewa innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adhabun alim. Lalle wadanda suka kafirta da a ce suna da duniya gaba daya ta su ce sun mallaki duniya, a ce mutum zai tafi lahira bayan mutuwa, a ce duniyan nan ya mallake ta baki daya, sai a bashi dama ya tafi da ita, idan aka je sai kuma ya cancanci azaba, tunda shi kafiri ne, in mutum kafiri ne kenan ya cancanci azaba, sai a ce to a tafi da shi ai masa azaba, sai ce ya Allah a tsaya ga duniya gaba dayanta da abin da ke ciki ta wace, zan bayar dan a fanshe ni in fanshi kaina kai daga wannan azaba. Allah ya tima ta kubbila min ba za a karba ba. To wannan fa ana baka misalin ne da kwatancan, in ka kaddara cewa za a baka duniyar ka tafi da ita, waye mallaki duniya? A cikin dan adam ne babu dan adam da yake ya mallaki abin da yake duniya a ce dittasa ce, duk fadan fadaman da muke a rayuwar duniya shine mu samu abin da zamu ci, mu gina gida, abin hawa, mata, ya'ya, alfahari, shikenan ka kai. In ka mallaki duniyar, ka mallaki duniyar kuma ka ce mulki kake so, ka samu mulkin kuma ka ce duniyar kake so ka kara, haka dai ba koshi sai an mutu. To kuma idan mutum ya fadi ya mutu, babu wani mutum ɗaya da za a dauke shi a hada shi da wani abu da ya mallaka a duniya a ce su tafi lahira tare, haka za a sa shi a cikin kabarinsa ba komai tare da shi, daga shi ba ko wando, sai likafani, likafanin ma ba na sutura na riga da wando bane, haka yalle ne za a lilibe shi da shi a bude kasa a cirbide shi a ciki a rufe, duk yadda kuke son sa ba za ku taho da shi gida ba saboda zai muku wari. To haka za a bar shi, shi yasa za ka ga waɗanda ba musulmi ba su da ba su san waɗannan abubuwan ba, sai a rika tara mutum dukiya ana sa masa a kabari, a sa masa dukiya da gwalagwalai da wani ma har wata mota suke da ita a wasu kasashe, wata al'ada, wata mota ce ta musamman mai tsada za a saya, sai a ce a sa mutum a ciki sai a kai shi kabari sai a binne. Shi yasa kuke ji ana kawo hikayar satar kabari a wurarensu saboda suna kaiwa dukiya, amma musulmi da saboda tawadu'u kuma da ma haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sunnanta mana, haka za a je a bude kasa a sa mutum duk girmansa a duniya, komai ya mallaka kuma duk irin mulkin da ya inda ya fadi ya bar wannan rayuwar, to haka za a cirbude shi a cikin kasa kuma a dawo. To ina zancen ya tafi da wani abu da har zai iya bayarwa ya ce ni gashi na mallaki kaza, dama a duniyar ma ba naka bane, aro aka baka kai amfani da shi, to ina har zaka tafi da shi lahira har ka ce ga abu kaza na mallaka zan bayar in fanshi kaina daga azaba, wannan babu. Wannan kun ga sai aka kallake kaddara cewar akwai mallakar, sai aka ce in an yi ma ba za a bayar ba, ba za a karba ba, dan ya nuna maka zancen kar ma ka bata lokaci, la'alla in an baka labarin cewa in za a baka damar ka tafi da ita din, ila wani ya ce to ai kila Allah ya canza ra'ayi in na je da ita din kila a karba, nan sai aka baka labarin cewa ko ka je da dukiyar ba za a karba ba, dan haka zancen maganar ana zuwa da ita ko ba a zuwa da ita bata lokaci ne ma a gaya maka shi. Allah kyauta mana. To sai ke cewa ya ma tuqbila minhu, sai ce wa lam yanfa'hu khalilun wala sadiq, babu wani masoyi ko wani aboki da zai masa amfani, la bi wajahatin wala bi shafa'ati, shi ko khalili abin da yasa da ma ake cewa kullu asalin kullu ita ce shiddatul muhabba, soyayyar da ta ratsa jini, ta ratsa rai, ta ratsa bargo, ta kama jiki, ta rarratsa kamar da ake cewa idan aka sa wani abu ko ruwa ya shiga jiki ya penetrating, asalin takhalluli shine ma'anar penetrating shine abu ya takhalluli ya shiga ya rarratsa kowane lungu. To duk wanda soyayyar da kake masa soyayya ce da ta ratsa jikinka ta ko ina, ta gama mallake ka kana son sa komai da komai, to wannan shine ake ce mukhalil. Shi yasa kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yake ce mana law kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhaftu Abu Bakr khalila, da a ce a cikin al'umman nan zan riki wani ya zama mini khalili, in soyayyarsa ta ratsa ni irin wannan soyayyar da na riki Abu Bakr ya zama shine khalili na, amma Ubangiji ya riga ya rike ni khalili, ba ni da wani khalili banda shi, shine abin kamar yadda Allah madaukaki ya riki Annabi Ibrahim a matsayin khalili, soyayyar Allah ta ratsa jikinsa, ba soyayyar da zaka samu wuri kuma banda ta Allah. Shi yasa yace da a ce akwai wannan damar, da Abubakar ne zai zama haka, saboda yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake san sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu. To wannan kenan. Yanzu in ka dauko wani aboki da kuke zama tare a gindin bishiya ku hira, wani dan uwanka, wani wanka, wani mahaifi ko makamancin sa, ai akwai soyayya, akwai kuma alaka ta jini. Wani duk irin soyayyar da ake tsammani dai za a kai ba ta wuce wannan ba, a ce sunanta kulla. To in ta kai irin wannan soyayyar, kaga dai za ka iya cewa ba abinda ba za ka yi wa mutum ba na alheri in kana sansa irin wannan soyayya. To ranar lahira ko irin wannan soyayyar ba za ta yi maka amfani idan ba ka aikata aiki daidai ba. To mai son ka irin wannan soyayyar a lahira ba zai iya amfanar da kai komai ba, ba zai iya zuwa ya ce to ni na ba da kaina a madadin wane ai mun azaba shi ya tashi. Akwai wanda kake so irin san da zaka iya masa wannan abu? Misali ya cancanci jahannama sai ka ce ya Allah wallahi ni dai ban Allah nan ina son shi, na yadda da ni in fada cikin azaba shi ya fito, waye zaka iya mun? Iyaye fa, kun ga girman iyaye da irin soyayya da ake musu. Babu uban da zai iya wa ɗansa wannan ran tashin alkiyama, babu kuma ɗan da zai wa ubansa irin wannan. Uwa duk irin rahamata ba za ta iya wa ɗanta irin wannan abun ba a duniya. Kafin a je lahira, ran da za a busa ƙaho kowa ya mutu, ran da za a tashi kuma a tafi ga Allah subhanahu wa ta'ala, ran tashin alkiyama, menene Allah madauki ba mu labari a suratu Al-Hajj dangane da uwa dangane da ɗanta? يوم تذهل كل مرضعة عن ما أرضعت وتضع كل حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وانا فكذوبة بيد علاقة بذاتي وانا أمفاني با لن تاشن القيامة ماشي سيأك صفا تادا ماشي با أبادا مثال لنمجي با إننا ما نمجي توسعين سبيكين نمجي با ماشي تنادى توسعيه. Yanzu nan za ta zubda hawaye, shi yasa aka ga wata rana lokacin da aka kamo kamammun yaki, kisan nan dai da mun sha magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ga wata mata tana bincike tana neman ɗanta jariri, can ta hango shi ta kama shi ta lika shi a kirjinta saboda tausayi, ta fara bashi mama, an kama ta fa cikin kamammun yaki, hankali ya tashi. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sahabbai, yace kuna ganin wannan matar da take ta rubibin ta samu ɗanta, ta same shi kuma ta sa shi a kirjinta ta bashi mama, kuna tsammanin da za a tambaye ku za ta ɗauki ɗan nan ta jefa shi a wuta? Suka ce ba zai yiwu ba, saboda tausayin da uwa take da shi dangane da ɗanta. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to wallahi tausayin da Allah yake wa bayinsa yafi tausayin da wannan uwa da kuke gani take wa ɗanta. Saboda me? Saboda irin tausayin da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa bayinsa. To idan uwa ba za ta ɗauki ɗan nan nata take ta sa shi ta bashi mama nan a duniya kenan, amma ranar lahira duk da wannan tausayin za ta yi watsi da shi, saboda ranar ita ma ta kanta take yi. To yaushe za a je ta ce ta ba da kanta a azabtar, a sa ta a wutar jahannama, ɗanta ya fito daga cikin wato wutar jahannama ya koma aljanna? Babu wanda zai maka wannan. Don haka ashe kenan kada mutum ya sa ran akwai wani mutum saboda san sa za ka je ka shiga aljanna, shi ya fito da za a saka a wuta, shi ya ce ya fito da kai, babu mai maka wannan sai ceto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko salihan bayi wanda Allah madaukaki ne zai ba su izini, shi kuma in ba da izinin Allah ba ba a yi wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin wanda za su samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sannan yake cewa la bi wajahatin, ko ta hanyar daraja da mutuncin, an ce wajaha shine kima kamar da muke faɗi da Hausa, wani ai yana da fuska, yana da daraja, yana da kima a gun wani, a gun manya, ai kan bi ta hannunsa a samu wani abu, shine ake nufi da wajaha. Daraja dai ta dan adam taka haka da ake samu a duniya, wala bi shafa'a, ko kuma ta hanyar ceto. Yace wa huwa al-yawm alladhi fihi yakhsaru al-mubtilun, wannan wuni shine wunin da a cikin sa duk mabarnata suke hasarar abin da suke da shi, cikin hasara suke, cikin tabewa, cikin nadama. Duk wanda bai aikata aikin kirki ba, to ba zai sa ran zai samu sakamakon kirki ba. Allah madauki kyauta mana. Sai yake cewa wa yahsulu al-khizy ala adh-dhalimin, sannan kuma kaskanci ya tabbata akan adh-dhalimai, duk wanda a rayuwarsa yayi zalunci suwaye kuma azzalimai yace wa humul ladina wada'u ash-shay'a fi ghairi mawdi'ihi sune wadanda suka sanya abu ba a bigiransa ba an halice su dan su bautawa Allah maimakon su bautawa Allah sai suka dauki wani abu wanda ba Allah ba suka sashi a madadin Allah wannan shine zalunci dama duk inda aka ce mutum ya dauki abinda bai dace bai sashi a inda bai dace ba ko wani abu kai da ya dace a wani wuri ya sashi a inda bai dace ba to ne shi ake ce mazalunci mutum ya cancanta yana da haƙƙin sa kana shugaba ka bashi haƙƙin sa sai ka hana shi sai ka bai wani me ake kiran wannan zalunci to haka nan babban zalunci shine haƙƙin Allah Allah da ya halice ka yayi maka ni'ima ya baka ilimi ya baka ido ya baka fuzuki ya baka duk abin da kake bukata ya baka ido da zaka gani ya baka hanci ka shaki iska ya baka baki ka ci abinci harshe kai magana kafafu ka taka hannu ka damki abu da kake so da balan yadda ya kamata shine maka wannan ni'imar babu wanda ya maka ita to sai ka dauki haƙƙin sa na bauta kuma ka bai wani to babu zalunci ne kai wannan to shi yasa yake cewa alladhina wada'u ko alladhina wada'u ash-shay'a fi ghairi mawdi'i fataraku alwajiba min haqqillahi wa haqqi ibadihi wa ta'addaw alhalala ila alharam sune wadanda suka bar wajibi na haƙƙin Allah ko wajibi daga haƙƙin bayin Allah kuma suka ketare halal zuwa haram wa a'zamu anwa'iz zulmi alkufr billah mafi girma wa fi girman nau'i na zalunci shine mutum ya kafirce wa Allah mutum ya ce bai yadda da Allah ba bai yadda akwai Allah ba ma akwai wanda yanzu ya ce maka bai yadda akwai Allah ba irin su masu wannan tunanin wanda ake cewa atheist masu atheism masu yadda akwai ma Allah ba su kawai suna daukar rayuwar nan haka kawai ta samu kanta kowa haka ya samu kansa dan haka babu sarran cewa akwai wani mahalici da zaka tambaye su wa halice za su ba halitta su akai ba haka kawai suka samu kansu ko kuma yace maka ai ubansa ne ko uwarsa suka haife shi kawai shikenan kamar da dabbobi suke haifuwa to wannan su ake cewa atheist kafirci ne babba Allah ya maka wannan ni'imar mutum kuma ya wato butulce yace bai yadda da Allah ba wata ran mai magana akan wannan in munasabarsa ta zo insha Allah yace wa azamu anwa'iz zulmi alkufru billah alladhi huwa wad'u alibadati allati yata'ayyanu an takuna lillah fayasrifu alkafiru ila makhluqin mithlihi shine mutum ya zama cewa haƙƙin da ya cancanta babu wato ya ayyana abewa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya juyar da shi shi kafiri ya juyar da wannan haƙƙin ya bai wani wanda makhluqi ne ba khaliqi bane ya bai wa wani wanda ba Allah ba fali hadha qala Allah ta'ala dan haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal kafiruna humuz zalimun ai kafirai kuwa sune azzalimai ma'ana nan kun ga tunda yace humuz zalimun da alifun da lam ma'ana ba kamar ba wasu azzalimai banda kafirai shi yasa wani malami Atiyya Ata ibn Dinar aka rawaito daga gare shi yake cewa Allah cikin rahamarsa sai yace wal kafiruna humuz zalimun bai ce wal zalimuna humul kafirun ba da ya ce wal zalimuna humul kafirun da an shiga uku da duk wani zalunci idan mutum ya zama kafiri amma cewa aka yi wal kafiruna humuz zalimun in mutum ya riga ya kafirci ai an gama kuma ba wani laifi da ya rage masa ya kai kurewa to waɗannan su ne azzalimai kuma dama Allah madauki ya gaya mana kamar da ya kawo inna shirka la zulmun azim yace wa hadha min babil hasri wannan kamar an takaita ne cewa babu wasu azzalimai ma sai kafirai mana duk wanda yake kafiri ne to sunansa azzalimi ko yayi adalci misali ko shugaba ne shi in kafiri ne duk adalcinsa a mulki to azzalimi ne saboda ya riga yayi babban zalunci shine ya bauta wani wanda ba Allah ba abinda ake nufi kenan da haka ba wani mai kafirci da zai fita daga sunan zalunci sai yake cewa ayyu dhanbi ay alladhina thabata lahumuz zulmu tam yana nufin waɗanda zalunci cikakke ya tabbata gare su shine abinda yake nufi da azzalimun din dan ya nuna mana cewa ba dukkan zalunci bane yake kafirci amma dukkan kafirci menene zalunci domin in aka ce az-zulmu akai shuru da alifun da lam to ana nufin az-zulmu tam to da yace al-kafiruna humuz zalimun ai kafirai sune cikakkun az-zalimai ma'ana wanda zaluncin su ya bunƙasa ya cirkasa wato ya ga mutuka babu wani zalunci da kuma ya gaza shi mun gane wannan insha Allah sai ce kama qala ta'ala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yace inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne babba Allah tsare mu daga aikata shirka thumma qala ta'ala sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai yace Allah la ilaha illa huwa الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وأن آية كما ذكر من فانتا إنا سارا باب واندا بحدث يتبع النبي إنكما أقويه لا يقول أسد مثلا دم مسلمي ya kamata ya zama cewa ya haddace ayatul kursi wannan ita ce ake ce ma ayatul kursi malami yake cewa hadhihi al-aya saboda akwai bayanai da yawa akan ta ba sai na mana fassarar kalma kalma na ta ba kafin mu zo yace hadhihi al-aya al-karima wannan aya mai karimci babba a azamu ayatul qur'an ita ce mafi girma a ayoyin al-qur'ani baki daya babu wata aya da ta kai girman ayatul kursi wa afdaluha kuma ita ce mafi fifiya wa ajalluha kuma ita ce dai mafi girma mafi daraja akwai tana da fadl da jalala da kuma azama duk wannan sun taru a cikin ayoyin alqur'ani babu wanda ta kaita wannan ya tabbata a hadisai da dama daga cikin zamu zabdanji wasu daga cikin hadisan da suka shafi wannan aya suratu ko in ce ayatu الكرسي ودا مكي مغانا أكانتا دقا تكين حديثي لسكبو أكانتا من ذا الله صلى الله عليه وسلم عينا فإن شوى من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت دمت من دا يكرنت آية الكرسي أكالشان قوة صلى نسان سابان دما لميسك أكانتا menene duburi kulli sala duburi kulli sala ana nufin a tahiyya a juz'in karshe ko kuwa bayan an idar da sallah malamai da yawa dai wasu suna cewa duburin abu juz'in sa ne kamar addu'o'i da ake a karshen tahiyya ko bayan sallah akan yi su a karshen tahiyya ne kafin mutun ya sallama wasu malaman kuma suna cewa a'a ana nufin bayan sallamewa daga sallah wannan kuma shi ma yana da wajihinsa idan muka lura da wannan hadisin musamman duburu sala anan tunda annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo yana karanta ayatul kursi bayan tahiyya ba kuma ashe duburu sala a wannan hadisin ya fi kyau a fassara shi da cewa bayan sallamewa daga sallah yake kowanne dai yana daukar gurgurdan yadda yake a cikin siyakin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya karanta ayatul kursi bayan sallah mana kai sallame daga sallah kai tasbihin ka kai abubuwan zikirin ka a cikin zikirin ka karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wato wannan ayatul kursi to yace lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al maut babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa ma'ana kawai mutuwa ake jira in dai har al'ada sa kenan kullun zai wannan to mutuwa kawai zai sai shiga aljanna Allah samu dace wannan hadisi النسائي يروتوش كما مال الألبانية إنغان تاشي كما دي فتاة أسكن صحيح الجامعي الصغير حديثنا دبو شدد اللي هدودا ستين دو هدو حكنا أوتا رواية ياسيني من قرأ آية الكرسي دبور كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت بعضن دي شقاء فكاننسا دي شقاء الجنة سيموتوا وننكينا Ubayy ibn Ka'ab wata ran ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayu ayatin a'zam wannan shine dalilin kiran ayatul kursi ita ce mafi girman ayoyi mun san akwai surar da tafi kowace ko wace ce suratul fatiha akwai kuma ayar da tafi kowace ita ce wannan suratu ayatul kursi ita a ayoyi tafi kowace amma a surori wanda tafi kowace ita ce fatiha to wannan kenan dalilin kasancewar ayatul kursi ita ce tafi kowace aya daraja da girma a qur'ani ga hadisin saboda ka rike ka haddace ubayy ibn ka'ab ne yake ce radiyallahu ta'ala anhu yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayu ayatin a'zamu fi kitabillah a cikin alqur'ani wacce aya ce tafi girma ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul kursi ayatul kursi ce ko kuma kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ya tambayi ubay ibn ka'ab a ganin ka a alqur'ani wacce aya ce tafi sai ya ce ayatul kursi shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bugi kirjin ubay ibn ka'ab yace li ya'nikal ilmu ya abul mundir yace ya abul mundir Allah ya sa ilimi ya zama maka hani'an ya zama maka mai sauki duk abin da kake so na ilimi Allah ya saukake maka shi shine masa wannan addu'a kuma ubay ibn ka'ab yana cikin manyan malamai a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun san hadisin nan mashhuri na Abu Huraira wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tara abincin zakka sai aka biwa Abu Huraira ya kula da wannan abincin a wani daki da makullin sa aka rufe Abu Huraira duk lokacin da ya shiga wannan daki ko inda aka ajiye ko rumbu sai ya ga wani alamar hannu yana diban wannan abu wannan abinci kamar an danko gero ko dawa ko kuma alkama shine sai ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa a idan kana so ka ga wane ne mai wannan abu kace subhanallazi sakharaka li muhammadin in ka shiga daki shine da yazo ko Abu Huraira sai ya fadi wannan kalma subhanallazi sakharaka sarki ya tabbata ga wanda ya hore ka ga muhammad ya hore ka ma'ana ya zama cewa baka kafi mai yafi karfin ka baka fi karfin sa ba ashe shedan ne shine sai yace sai wani aljini ya bayyana gare shi sai yace me ya kawo ka nan kana diban abincin da aka aje na dukiyar mutane sai yace wallahi iyali ne nauyin iyali bukata ce ta sa kaza da kaza bazan kara ba bazan sake dawo ba ka kyale ni ce Abu Huraira yace ya tausaya masa yace je ka sai kuma ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace kari yayi maka zai dawo washe gari sai ya sake zuwa ya sake kama shi sai ya sake cewa ai inawin iyali ne kaza da kaza da kaza ya sake fadin wancan kalma ya bayyana gare shi yace ya kyale shi dai saboda tausaya masa dai shi ma da ya fada yace ka ce mun fa ba zaka dawo ba ka sake dawo sai ce yanzu kan bazan sake dawo ba ya sake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi shi yace kari yayi maka zai dawo ya sake kama shi a na uku shine sai yake cewa kai ba ka ce mun ba zaka sake dawo ba ka sake dawo sai ce to ka kyale ni amma ni ma alƙawarin zan koya maka wani abu shine sai kullun ka karanta ayatul kursi shedan fa yake ga yawo Abu Huraira ka karanta ayatul kursi kullun to in din ran da ka karanta ta Allah ba zai gushe ba yana kiyaye ka babu abin da zai taba ka duk ran da ka taba ayatul kursi babu wani aljani namiji ko mace haka ya ga masa fa shi shugaban shedanin aljani yace babu wani aljani ko namiji ko mace ko karami ko babba da zai cuce ka in dai ka karanta ayatul kursi shine Abu Huraira yazo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai da baka san haka bane sai bai sani ba kage kenan ashe wannan wani ilimi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya ga Abu Huraira sai aka sace ta wannan siga din kuma sai zama al'umma ta haka muka sani cewa ashe duk mutumin da ya karanta ayatul kursi Allah na kiyaye shi to shine sai yake ce masa ka san wane ne ko wannan sai ce shedan ne sai yace sadaqaka wa huwa kadhubu abinda ya gaya maka na cewa in ka karanta ayatul kursiyu Allah zai kiyaye ka daga duk wani aljani ba zai cuce ka ba ko namiji ko mace ba zai gushe ba kuma yana baka kariya to wannan gaskiya ce wa huwa kadhubun shi kuma a siffar sa na dabi'ar sa kullun ta yau da kullun to makareci ne shi amma yau yayi gaskiya ya gaya maka gaskiya kun gane siffar ko wannan sadaqaka wannan fi'ili ne yayi maka gaskiya wa huwa kadhubun abin nan kadhubun shi kuma siffar sa ta da'iman ta halitta ta dabi'ar sa ta yau da kullun to makareci ne shi ashe kenan makareci in aka ce ga wani makareci a rayuwarsa baya fadin gaskiya to lalle ya shiga uku ce dan ma yafi shi ko a ce kullun aikin mutun ƙarya ko da ke ai bana jin akwai irin wannan saboda alal aqalla zai ce la ilaha illallah to Allah ya kyauta to mu je to sai yake ce yauwa daga cikin hadisan har yanzu muna karanta wani hadisai ne ko daga cikin hadisai akwai hadisin wadda Tabarani ya rawaito shi ma ke cewa man qara'a ayatul kursi fi dubri salawatil maktuba kana fi dhimmatillahi ila salatil ukhra, duk wanda ya karanta ayatul kursi bayan wata sallah ta farilla to yana cikin kulawar Allah da kiyayewar Allah har wata sallar ta zo. Wannan riwaya ita ma ta Tabarani ne da isnadi Hasan kamar da Malam Albani faɗa cikin Tamamul Minna. Wannan dai kaɗan ne daga cikin hadisai, hadisai suna nan da yawa akan ayatul kursi, har wani malami ya rubutu akai ya tara hadisan, amma akwai da'ifai da mawdu'ai da yawa, akwai kuma ingantattu. Wannan kaɗan ne daga cikin waɗanda suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan falalar ayatul kursi. Don haka ƴan uwa musulmi, mu koyar da kanmu, mu koya wa kuma ƴaƴanmu da matanmu alazimci karanta ayatul kursi, musamman mata suna da shagala da yawa, shi yasa harkar tabin aljanu yafi yawa a cikinsu, saboda yawan shagalarsu da yawan wato hulɗa da abubuwa marasa kyau, yawan jin waƙe-waƙe. Duk mutumin da yake yawan jin waƙe-waƙe to ya kiyayi shigar shedan jikinsa, ko namiji ko mace, Allah kiyaye. Ka rabu da kaɗe-kaɗe, kaɗe-kaɗen nan ba su da alheri. Malam Albani yana littafin da ya rubuta akan wannan, na san ɗaliban ilimi sun san shi, akwai littafai da yawa da aka yi rubuce-rubuce, wasu kuma na mai da raddi akan waɗanda suke ganin halaccin kaɗe-kaɗe, su Ghazali da wannan mai rai, akwai kuma wanda yake wanda bai daɗe ba, kai nake so in ce wanda bai daɗe da rasuwa ba, daga cikin malaman Misra yana da rubutu, da wasu daga cikin malamai dai haka da aka samu sun halatta jin kaɗe-kaɗe, malamai suka zauna suka yi musu raddi da mai da martani mai ƙarfi. Akwai littafai da dama akan wannan. Allah maɗauki ya raba mu da waɗannan abubuwa da suka riga suka zama jini a gun wasu, wani in bai ji ba baya jin daɗi. Hakanan kuma muna fata Allah ya shiryar da ma'aikatan gidajen rediyoyinmu su daina fitinan mutane da irin waɗannan kaɗe-kaɗen, kaɗe-kaɗen da ba abin da za su jawo illa kusantar da samari da ƴan mata wajen aikata alfasha. Waƙoƙin soyayya ne, waƙoƙin menene wanda ba komai da za a faɗa in ba irin waɗannan abubuwan. Magana koda ta alheri ce ta shiryarwa, in aka sa mata wannan kiɗan an ɓata ta, da an watsar da kiɗan an yi rera waƙoƙi na shiryar da mutane, akwai su waƙoƙi da Hausa, waƙoƙi da Larabci wanda ake tema waƙe da ake yi, wannan duk ba laifi ba ne, amma a ce an sa kaɗe-kaɗen nan to suna ɓatar da samari, suna sa su akan hanyoyin da bai kamata ba. To mu karanta dai ayatul kursi, Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai tsare mu bi idnillahi ta'ala daga waɗannan sharrace-sharrace. Ayatul kursi in muka lura da ita, malamai suna cewa dukanta jumla goma ce. Jumla, mun san jumla, sentence goma ce, kuma kowace ya cancanci ta zama khabar ga lafzul jalala. Ana hawance in ka ce Allahu, ai dama da haka ta fara ko Allahu la ilaha illahu, to Allahu lafzul jalala a larabce a gun malaman nahwu in aka tashi li irabi mai ake cewa mubtada ake cewa. La ilaha illahu shine khabar, mun gane wannan. To in ka dauki sauran jumlolin kowanne yasluhu an yakuna khabaran li Allah, zaka ce Allahu la ilaha illa huwa, zaka iya cewa kuma Allahu alhayyul qayyum, saboda ita ce jumla ta biyu, ai ko wace ce ta uku, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, ita ma zaka iya cewa Allahu la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, Allahu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Allahu man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni, Allahu ya'lamu ما بين أيديهم وما خلفهم، الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الله وسع كرسيه السماوات والأرض، الله ولا يؤوده حفظهما، الله وهو العلي العظيم. جملة لنا نقول يا قوما كون يسلو أن يكون خبرا للفظ الجلالة. شنو أبننا ما لم يسكت أمتى؟ تومجي ما لم يكتب سوى. وذلك لما اشتملت عليه من الامور العظيمه wannan kuwa me yasa ta cancanci a ce mata ita ce aya da tafi kowace aya girma a Qur'ani, saboda abin da ta kunsa na manya-manyan lamura, abubuwa manya-manya a cikinta, was sifatil karima da kuma siffofi na karimci manya-manya su ma fali hada kafuratul ahadithu fi targhib fi qira'atiha, don haka hadithai suka yawaita wajen kwadaitarwa akan a karanta ta, waja'alha wirdan lil insani, kuma mutun ya sanya ta wuridi gare shi. Wird ashe larabci ne da muke cewa wuridi, mim asalin kalma wuridi mim ma'ana wuridi. Al wirdu huwa al ibadatu allati ta'awwada 'alayha al abdu, duk wata ibada da ka saba aikatawa, salatan aw dhikran, ko sallah ce ko zikiri, idan ka saba nafilfili da daddare, ko kuma ka saba karatun alqur'ani, ko sa saba wani zikiri, to duk wannan ana ce masa wuridi. Nafilfilin dare da zaka yi su ma ana kiran su wuridi. Karatun qur'ani da zaka karanta kace kullun zaka sauke izfi biyu, a kullum zaka karanta izfi biyu, wannan shi ma sunansa wuridinka. Ba iya ba ashe kenan wuridi ba ma'anarsa jan tarbi ba, kun ga wannan ba Hausa ne ba binnan wuridi wannan fassara. Asali a shar'ance a larabce wuridi shine ibadar da ka saba yi yau da kullum, to ka sanya ayatul kursi ta zama maka wuridin da baka rabuwa da shi, insha Allah Allah zai kiyaye ka daga kowane sharri musamman daga sharrin shaytani. Waja'alha wurdan lil insani fi awqatihi, a lokutansa, sabahan wa masa'an, safe da maraice, wa inda naumihi da lokacin baccinsa, wa adbari salawati al maktubati da kuma wato lokacin ko bayan salloli na farilla. Mun san lokacin bacci musamman karatun ayatul kursi nan yana da muhimmanci. Lokacin bacci a duk wata munasaba da muka samu dama muka yi fadakarwa akan wannan, ya kamata a maida hankali a ilmantar da yara, in ba su iya ba a rika karanta musu lokacin za su kwanta. A shi kaga wannan yana nuna maka ka nemi mata da ta iya ayatul kursi, ko yau kar ka nemi jahila da bata iya ba za ta iya karanta ayatul kursi ba, wadda ta haddata ayatul kursi in ta haifi ayya za ta iya lakkana musu, kuma idan ba su iya ba za ta iya karanta musu ta shafa musu a jiki ta je ta kwanta su ma su kwanta. Yawa mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana in za a yi bacci a karanta daga cikin abubuwan da za a karanta akwai ayatul kursi a ciki, da kuma wasu abubuwan da mun shafa dasu lokuta da dama, da addu'ar al-bara bin azib, da kuma abinan wannan karshen suratu al-baqara amanar rasulu har zuwa karshen ayoyi guda biyu nan na karshe, dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa duk mutumin da ya karanta ayoyi guda biyu na karshen suratu al-baqara a cikin dare, to wannan sun ishe shi, ma'ana sun ishe shi daga wani sharri ya zo ya tinkare shi. Ya jama'a ga kariya, muna zuwa muna neman ta a wani wuri. Maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da maganar wani malami da zaka je sai ya karbi yan kubbanka kafin ya gaya maka wannan, wajen da tafi fa'ida ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan abin tintini, ka karanta ayatul kursi, ka karanta amanar rasulu har zuwa karshen suratul baqara, to wannan sun ishe ka duk abin da ake so na kariya, to za su baka shi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Zaka mu dage ka mutum yayi ya saba da yin alwala din nan kafin a kwanta, kuma da karanta waɗannan da kwanciya a gefen dama, in an gaji kuma in an juya hagun babu laifi a kiyaye kuma kwanciyar rubda ciki, wanda mutane da yawa yanzu ita ce al'adar su. Yawa Allah madauki da ya kyauta mana komai mu daure mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah zai ba mu kariya. Sai ce fa akhbara ta'ala an nafsihi, to Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari dangane da kansa. Ayatul kursi labarin Allah ce baki ɗayanta, ba haƙƙin kowa a ciki, da ita da qul huwallahu babu labarin kowa, babu haƙƙin kowa a ciki sai haƙƙin Allah. Tana ba mu labarin wai Allah, waye Allah, waɗannan siffofi ne siffofin Allah ɗin nan. Allah nan da ya halitta, Allah da ya halicce mu, Allah nan da muke bautawa, wane ne shi, yaya siffofinsa suke? To shine za mu ji labarin Allah a jumloli guda goma. Allahu sai ce la ilaha illa huwa, shi Allah babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi, babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi. Yace ai la ma'budu bi haqqin siwahu, babu wanda za a bauta masa da gaske bisa ya cancanta a bauta masa sai Allah. Fa huwa al ilahul haqq, shine abin bauta na gaske. Alladhi tata'ayyanu an takuna jami'u anwa'il ibadati wat ta'ati wat ta'alluhi lahu ta'ala, shine abun bauta wanda dukkanin nau'o'in ibada suka ayyana gare shi shi kadai dukkan nau'o'in da'a suka tabbata gare shi shi kadai dukkan nau'o'in ta'alluhi ta'alluhi shine bauta dai ma'ana ta'abbudi dukkan nau'o'in abubuwan bauta to nasa ne shi kadai dan me likamalihi wa kamali sifatihi wa azimi ni'amihi saboda kammalarsa da kuma kammalar siffofinsa shi kamili ne min haythul wujudi wal adab wujudu wal adab fallahu ta'ala kamilun ya'annahu mawjudun lam yasbiqhu wa wujuduhu lam yasbiqhu adam Allah madaukaki in mun siffanta shi ta bangaren akwai ko babu to shi kammalalle ne wajen samuwarsa samuwar tasa ba irin samuwar sauran halitta bane ko in ce ba irin samuwar halitta bane mu halitta da Allah ya halicce mu samuwar mu sai da aka rasa mu sannan aka same mu shi ko Allah samuwarsa samuwa ce wadda babu bata riga ta ba ma'ana ba a samu lokacin da babu Allah ba sannan aka same shi kamar yadda mu an samu lokacin da babu mu sannan aka same mu to shine abin wannan hakanan min haythus sifat min haythul kamali wan naqs ta bangaren kamala da tawaya Allah madaukaki kammalalle ne na laqafa fihi duk kamalarsa kuma lam yasbiq ha naqsu shi ma kamala sai tun fil azal ba irin kamalan mu bace dan adam yana da kamala amma kamala da ake cewa kamala nisbiyya relative kamala in an kwatanta shi da wani ne za a iya cewa shi kammalalle ne amma ba kamala mutlaka ba babu mai kamala mutlaka sai Allah amma kamala ta dan adam taka ai akwai abin da yake dangane da dan adam kamala ce ko amma dangane da Allah naqasu ne kamar haihuwa da samun da abun dan adam kamala ce ashe dan adam Allah ya bashi lafiya da yake iya haihuwa amma Allah subhanahu wataala in aka dangana masa da to wannan naqasa ce to Allah subhanahu wataala ba a dangana masa naqasa kammalarsa kuma ko kamalarsa kamala ce tun fil azal babu lokacin da naqasa ta rigaye ta sannan aka same ta ba irin tamu in an samu ma ita wannan nisbiyya din to sai da aka samu naqas aka samu adam sannan aka samu wujudin aka samu kuma kamalar ita nisbiyya din amma dangane da Allah kamala ce tabbatacciya wadda lam yasbiqha naqsun abadan wa azalan to muje sai yake cewa har yanzu wali kaunil abdi mustahiqan an yakuna abdan li rabbih dan me Allah ya tantance wannan sifa saboda kasancewar bawa ya tantance ya zama bawa ne ga ubangijinsa duk abin da ba Allah ba to ya tantance ya zama bawa ne ga Allah saboda Allah ne ya samar da shi domin idan abu shi ya samar da kai wacce kafafa kuma za ka yi masa Allah ne da ba kai sai ya samar da kai to za ka yi wa Allah girman kai duk abin da kake ganin kana da shi in kana ji da dukiya waye baka Allah kana ji da yawan ƴaƴa waye baka Allah kana ji da wata kyakkyawar sura wai kai kyakkyawa ne waye baka Allah lokaci guda zai jefa maka wani hatsari fuska ta maila shikenan masu son ka saboda kyau duk su watsi Allah ne ba mutum wannan dan haka babu mutumin da zai wa Allah madaukaki kafafa har yaji wato wani girman kai a zuciyarsa a duk halin da ya samu kansa to ya cancanci ya bauta wa Allah ya zama cewa Allah subhanahu wataala shine abun bauta a gare shi sannan yake cewa mumtathilan awamirahu kuma ya zama mai da'a ne ga umarnin Allah mujtaniban nawahiya kuma mai nisantar abubuwan da Allah ya hana wa kullu ma si wallahi duk abin da ba Allah ba batilun to ƙarya ne shi dalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma ya'buduna min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-ali al-kabir Allah subhanahu wataala shine gaskiya duk abin da ba shi ba ƙarya ne me ma'anar ƙarya duk abin da da ba shi da foundation babu shi sannan aka same shi kuma za a zo wata rana a neme shi a rasa ƙarya ne shi amma gaskiya shine Allah Allah gaskiya ne yana nan azalan wa abadan babu lokacin da babu shi tun farko da kuma ƙarshe ba shi da farko ba shi da ƙarshe to shine abin da ke nufi duk abin da ba Allah ba batil ne ashe kenan tunda batil ne dan me mutane za su bautawa abin da ke batil dan mai mutun zai bautawa dan uwansa dan adam dan mai mutun zai je jeji ya sassako ice ko ya sassako dutse ya zo ya gina mutum mutumi ya aje gaban sa ya masa sujada bayan ko jiya babu wannan itan ba a sassake shi dai da wannan surar ba sai yau kai sannan kuma ka mai da shi abin bauta ka bauta masa ka sa masa suna kaga wannan an fita daga hankali dan haka duk abin da ba Allah ba fa huwa batil sai ce fa ibadatu ma siwahu batilatu haka bautar wani wanda ba Allah ba barna shi ita ma ƙarya ce ba daidai bace likauni ma sai wallahi makhluqan saboda duk abin da ba Allah ba abin halitta ne naqisan tawayyaye ne mudabbaran abin juyawa ne faqiran mabukaci ne mudabbaran ba mudabbiran ba in ka ce mudabbiran mai jujjuyawa mudabbaran shi ake jujjuyawa yawa dan haka duk abin da ba Allah ba menene shi kana makhluqan naqisan mudabbaran faqiran min jami'il wujuhi ta kowace fuska dauko dan adam duk girman sa duk ilimin sa ko menene shi sashi a wannan ma'auni makhluqi ne ko ba makhluqi ba makhluqi sannan kuma naqisi ne shi ko kamili banda annaba Allah madauki ya ba su kamala ita ma kamala ce nisbiya a jinsin dan adam amma ba kamala ta irin ta Allah ba suma wujuduhum sabaqahu adam saboda insaniya haka ne ko ba haka ba dan haka a dan adam ce babu wanda yake annabawa dan haka ashe akwai tawaya ta dan adam taka dai ta cewa su ba Allah bane akwai tare da su sannan mudabbaran zaka ga kowaye shi menene shi abin gudanarwa ne Allah nake tafi da rayuwarsa numfashin nan da yake shaka ba shi yazo da shi da kansa ba haka Allah maduki ya bashi dama ya shaki iska da Allah ya so sai ya dauke iskar sai a rasa numfashi sai a mutu duk abin da ka gani Allah ne ba mutum riga ku duba dai ku ga riga da kowa yana sanye da ita yanzu haka mutum yazo duniyan nan ba komai tare da shi kowaye haka aka haife shi yazo ba riga ba wando ba kaciya daga bayan ya samu riga ya samu wando ya samu kaciya wannan tawaya ce ko ba tawaya bace da kasu sannan kuma Allah madaukaki ke gudanar da rayuwarsa sannan shi fakiri ne mabukaci ne yana bukatar a taimaka masa shi yasa kun ga a darasin da muka karanta jiya Allah mai shi ba mu labari dangane da Annabi Isa cewa mabukaci ne shi yasa yace wa ayyadina bi ruhil qudus saboda bukata da ba mu da Allah ne shi to da bai bukaci a karfafe shi ba saboda karfin sa ya wadatu to ayan uwa mu karanta tauhidi in baka karanta tauhidi ka san shi ba daga wato musulunci ma gaba ɗaya baka fahimce shi yadda ya kamata sai kai ta dora abubuwa inda ba su dace ba Allah sama yake da kowa babu abin da ya kusa da shi to sai yake cewa kuma faqiran min kulli wujuh min jami'il wujuh sai yace falam yastahiqqa shay'an min anwa'il ibadati bai cancanci wani abu ba daga cikin nau'o'in ibada ciwa shi abin da ba Allah ba duk abin da ba Allah ba bai cancanci a bauta masa ba dan haka kar a bauta wa mutum kar a bauta wa ko annabi ne ko mala'ika ko wali ko kabari ko bishiya ko dutse kar a bauta masa wa za a bauta wa Allah wannan shine tauhidi wannan kuma shine san annabawan duk mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ya zama wannan ita ce maganar sa cewa kar a bauta wa kowa sai Allah annabawa kuma dole a gaskata su ƙaryata su idan kai ko ka tauya ka nasabta musu wata naƙasa ko tawaya to wannan shi ma kafirci ne domin ya mai da ƙaryata Allah subhanahu wataala da yace ya kammala su ya zabe su ya fifita su sannan shi ya ci gaba yake cewa wa qauluhu fadin sa kuma da yake cewa al-hayyul qayyum nan kun ga yace al-hayyu al-qayyum menene al-hayyu shine rayayye idan nace shine rayayye sannan kuma nace rayayye ne shi me bambanci akwai bambanci wane ne fi girman kamala na farko ko na biyu yawa na farkon shine to wannan ita ce shine al-hayy in ka ce rayayye ne shi to kamar ka cire alifun da lamun cewa kai hayyun ma'ana Allahu hayyun Allah yana cikin abubuwa masu rai kaga wannan ba yabo bane mun fahimci wannan amma an kace al-hayyu shine rayayye dan ya nuna me rayuwarsa kammalallen rayuwa ce wadda lam yasbiqha adamu ba sai da ma'ana lam yasbiqha mautu ba sai da da a mace yake sannan aka samu wannan rayuwar ba mu ko rayuwar mu wata iri ce da babu mu muna mace mutuwa ce kafin a halice ka a mace kake haka Allah ya faɗa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yau dan haka abin nan ma qabla alwujudi mautu kafin a samu mutum a mace yake saboda yana cikin rayukan da Allah ya kaddara a lauhil mahfuz cewa za a same su dan haka ashe kenan kana mawjudan fil ilmi ai fi ilmin lahi amma laysa mawjudan fil kharij a waje babu shi sai ran da iyayensa suka haife shi to nan mun dai fahimci wannan abinda ake nufi da alhayyu ashe shine mai cikakkiyar rayuwa wanda babu mutuwa kafin ta to alqayyum kuma me ma'anar alqayyum alqayyum shine wanda yake tsaye da kashin kansa baya buƙatar dogara da kowa sannan kuma kowa din rayuwarsa da gudanuwar wato dabin rayuwarsa a hannunsa take shine ke gudanar da rayuwar kowa da kowa kuma shi a tsaye yake da kansa ba buƙatar kowa ya gudanar da tasa rayuwa wannan shine fassarar alqayyum ma'anoni biyu ne a cikin sa mun fahimci abin ma'ana qayyumun fi haqqi dhatihi wa qayyumun li ghayrihi yau to gashi zai gaya mana waɗannan ma'anoni sai yake cewa hadhani lismani waɗannan sunaye guda biyu alkarimani masu karimci yadullani suna nuni ha a lokacin yayi la ilaha na dauka zamu kare ta yau tayi mu samu inda zamu tsaya akwai maganganu akan wannan abubuwan da ya ambata na alhayyul qayyum din ba mu kare magana akan su ba mu bar shi to iya nan sai mu dawo mu sake tashi daga alhayyul qayyum din sai mu ji abubuwan da suke da alaka da ma'anar alhayyu da alqayyum da kuma abubuwan da malai ya kawo mana ba sai na cika mu da nawa karin ba insha Allah zai mu wadatu da abin da ya kawo sai kuma mu ji fa'idoji na ayatul kursi da abin da ke karantar da mu bi idnillahi ta'ala in Allah ya sa mun gama abin da ta kunsa din baki da Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana tauhidi Allah ya kara mana fahimta dukkan abin da muka sa a gaban alheri Allah ya tabbatar mana da shi ya biya mana bukatun mu na alheri Allah ya gafarta ma dukkan zanubanmu Allah ya gafarta mana kowa da kowa daga cikin mu Allah ya gafarta mana zanubanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin salihan bayinsa Allah ya sa mu yi sa'a mu yi nasara a wannan wata mu zama waɗanda za a yi yanta a wannan wata mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu da natsuwa da kwanciyar hankali Allah ya taimaki addinin musulunci Allah ya tsare addinin musulunci Allah ya tsare musulmi Allah ya tsare musu iyalinsu da dukiyarsu da kuma addininsu sama da komai Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya mai da makircin masu kullawa musulunci makirci a ko'ina suke ko mun san su ko ba mu san su ba ba mu da karfin da zamu tinkare su amma Allah subhanahu wa ta'ala ba su isa su tinkare shi ba muna roƙonsa shi ya ruguza karfinsu ya lalata lamarinsu ya mai da sharrinsu kansu ya sa rashin haɗin kai a tsakaninsu su kasa daidaituwa akan cutar da musulunci da musulmi wa akhiru da awana الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك